muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ta cikin aminci. Yana ga abu ne a cikin gari, muna fatan ya zanto irin batani da aka saba, a zo a same ta a wani wuri insha Allahu, ko gidan wani mai anguwa, ko gidan wani dagaci. Muna fatan Allah sa irin wannan ne. Allah ta'ala ya bayyana duk waɗanda suka ɓata, akwai waɗanda suke hannun yan kidnapping, wanda an yi garkuwa da su a wurare daban-daban, jihohi daban-daban, a Sokoto ne, a Zamfara ne, a Kebbi, Katsina, Naija, Kaduna, duk dai ga su nan, adadi masu yawan gaske, wanda mu ma haka nan a Gombe, a Kano ma haka, duk waɗanda suke hannun waɗannan la'anannun mutane Allah ya bayyana su. Harkan sace-sacen mutane da kashe-kashe Allah ya kawo mana sauƙi shi, masu hannu a ciki kuma Allah ka san su, Allah ka mana maganin su. Innahu ala zalika qadir. Za mu shiga karatu kai tsaye insha Allahu, wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث فيكم أميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace huwa allazi ba'atha fil ummiina rasulan. Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya aika da manzo cikin larabawa, suna al ummiin a wannan ayan, wadanda suke da percentage mafi yawa basu iya rubutu da karatu ba. Mun faɗi ma'ana al ummiyi jiya, da dalilin da yasa ake kiransu da ummiyun. Allah yace rasulan, wani irin manzo mai daraja, minhum, kuma daga jikin su ba daga wata kabila ba, saboda larabawa, saboda zunzurutun kabilanci irin nasu, inda Allah ya turo wani annabin da ba larabi ba a Makka nan da ba za su imani da shi ba. Yasa Allah yace walau nazzalnahu ala ba'dil ajami faqarahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Inda an turo wani annabi ne daga cikin wasu yarurruka ba larabawa, yazo ya karanta musu Qur'ani da larabcinsu, ba za su yadda ba. Yasa Allah sai ya aika da manzon minhum, daga cikin su. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qabl fi dalalin mubin. Allah yace yatlu 'alaihim ayatihi, yana karanta musu ayoyin shi, wa yuzakkihim, yana kuma tsarkake su daga shirka zuwa musulunci, wa yu'allimuhum al-kitab, yana kuma karantar da su littafi, wal hikima, da kuma hikima. Jiya mun yi bayanin ma'anan yatlu alaihim ayatihi da kuma yu'allimuhum al-kitaba. Wal hikimata, da kuma hikima da yake koyar da su, shine maganganun shi da ayyukan shi da dukkanin taqrirat. Wannan shi ake cewa hadisi. Al hikima a irin waɗannan ayoyin su zuwa Qur'ani a wurare da yawa, ana nufin al-Qur'ani, al-hikima, kuma hadisi. Wa in kanu min qablu, yanda al'amarin yake, su larabawa sun kasance kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, la fi dalalin mubin, suna cikin bata wanda yake mabayyani. Sai Allah ya ce,
wa aqarina minhum damma yal'aqu bihim wa huwa al-azizul hakim. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Allah ya ce wa akharina minhum, sannan da waɗansu daban, waɗanda yake ba larabawa ba, waɗanda za su zo daga baya, lamma yalhaqu bihim, waɗanda ba su haɗu ba da sahabbai tukunna, za su zo ne bayan annabi ya bar duniya da sahabbai, ko kuma za su zo ne bayan annabi ya bar duniya. malamai suka ce wannan jumlan ana nufin duk masu imanin da suka zo bayan annabiya ba duniya. Wasu malamai suka ce wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, sune waɗanda za su yi imani da annabi waɗanda yake ba larabawa ba. Huwal azizul hakim, Allah shine al aziz mabuwayi, al hakim mai hikima. Karkashin wannan ayan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama cikin sahihul bukhari da muslim, wanda malaman tafsiri da dama ko sun ruwaito wannan hadisi daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda, yace kunna julusan inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, mun kasance muna zaune a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da sahabbai suka saba zama tare da annabi saboda daukan ilimi. Fa unzilar alaihi suratul jumu'ah, sai aka saukarwa annabi suratul jumu'ah, wannan suran kenan. Da ya karanto musu wannan suran har zuwa wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, wa akharina minhum, da waɗansu na daban waɗanda ba larabawa ba, minhum daga cikin su musulman kuma, lamma yalhaqu bihim, amma na ba su haɗu da su ba tukunna. Wannan jumlan sahabbai ba su gane me ake nufi ba. Qalu, he sahabbai suka ce, manhum ya rasulullah, suwa ne ne waɗannan mutanen ya ma'aikin Allah waɗanda aka ce tukunna ba su zo ba, tukunna za su zo nan gaba? Sai annabi ya ce alaihi salatu wassalam, sai da aka tambaye shi hasa uku a faɗa ya yi shiru bai kula ba a sake maimaitawa hasa uku. Sai Abu Hurairah ya ce wa fina Salman al-Faris, a cikin mu sahabban da muke zaune akwai wanda ake ce man Salman al-Farisi, wanda shi ba Farisi ne, in aka ce ƙasar Furus ƙasashe ne da yawa wanda tunda an yayyanka su a yanzu, amma dai a jumlace ko a takaice kai sai a ce ƙasar Iran, amma waɗansu ƙasashe waɗanda a yanzu ba sa cikin wannan ƙasar. Misali ne kamar a ce maka daular Shehu Dan Kojo, Uthman Empire na Biladi Sudan. To kaga idan mutum ya ci arewacin Najeriya ya takaita abu tun daga Sokoto har cikin Kamaru har Adamawan Kamaru har Garwa gaba ɗaya daular Dan Kojo ne. Idan kai gabar har cikin Chadi, sannan wani yankuna na Chadi kenan banda bangaren daular Borno, idan kai arewa kuma har cikin Niger. To Turanin suka zo suka rarrage abu su yanki nan su mai da shi ƙasa kaza, su yanki nan su mai da shi ƙasa kaza. Kisa har yau a Niger akwai inda ake garin da ake ce masa Maradi. To shi wannan Maradin sarkin su har yau daga Katsina ake nada shi. To da ƙarƙashin masarautar Katsina suke. Turanin suka raba su, ƴan uwan juna ne, uwa ɗaya uba ɗaya. Yanda ka san masarautar Gombe da Kuna Kayi da suke ƴaƴan Baffalu, to haka Maradi yake da ainihin Katsina. Haka Adamawa, akwai Adamawan Kamaru, duka kuma ƴan uwan juna ne. To shi yasa aka ce daular kaza a da kafin zuwan Turawa, azzalume masu mulkin mallaka za ka samu su rarrage yawan abu. Yanzu kamar ƙasar Togo, akwai yankin da ƙasar Togo ya koma cikin Ghana, wanda Turawa suka yi wannan yankin. To ƙasar Farisa ƙasa ce mai faɗin gaske, kamar aka ce ƙasar Sham ƙasashe ne har guda wajen biyar a yanzu da Turawa suka yi yanka su. Idan an ce Sham, akwai Siriya, akwai Lebanon, akwai Jordan, akwai Falastin, akwai ainihin mal'una Israel. Waɗannan ƙasashen duka da ƙasa ɗaya ne, sai a ce mata ainihin ƙasar Sham. To shi Salman al-Farisi a taƙaice dai ba Farisi ne, a yaren yanzu sai ka ce mutumin Iran. To sai Abu Hurairah ce fa wada'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aidahu ala Salman, annabi sai ya ɗora hannun shi akan Salman al-Farisi. Da ya ɗora hannun shi ya dafa shi, sun maƙala sai annabi ce law kana al-imanu inda Thurayya, inda imani zai hau sama ya je wurin tauraron da ake ce mata Thurayya, dan sunan Thurayya sunan tauraro ne, kaje an sa wata sunan Thurayya, to suna ne da tauraro, wani tauraro ne mai haske kuma yana nesa. To wannan tauraron da ake ce Thurayya, inda imani zai gudu a duniya gaba ɗaya kaf, sai ya koma can ya zauna. Sai annabi ya ce daga cikin kabilun waɗannan mutane ko daga cikin waɗannan mutane akwai wanda zai hau sama har waje ya dauko imani ya dawo da shi duniya. To da Annabi faɗi wannan maganan malami sun masa fassara daban-daban me yake nufi. Musamman tun da aka fara rikici tsakanin Iran da Isra'ila sai waɗansu suke daukan hadisin suke takaita shi akan Farisawa kadai. Alhali ba shine fahimtar da malaman hadisi suka mishi ba. Abinda suke nufi shine al-ajim mutanen da ba Larabawa ba. Mutanen Iran sun shiga ciki, mutanen Afirka sun shiga ciki, mutanen Turkiya sun shiga ciki, mutanen Afghanistan da Pakistan duk sun shiga ciki. Duk inda musulmai suke waɗanda ke ba Larabawa ba su Annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallam. Za mu fahimci haka ne kuma karkashin waɗansu hadisai da maganganun magabata. Imam Mujahid Ibn Jabar Allah ƙara mishi rahama da waɗansu daga cikin malamai suka ce wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim humul a'ajim shine waɗanda yake ba Larabawa ba. Wa kullu man saddaqa an-nabiyya da duk wanda ya gaskata Annabi min ghairil arab daga wajen Larabawa. Idan muka dauki kaman Ayyubi Salahuddin al-Ayyubi ga wanda yake ya san history in ana maganan Middle East da tarihin Baitul Maqdis dole sai an kawo Salahuddin al-Ayyubi dan shine mutumin da ake cewa tun bayan Sayyidina Umar ba ai mutumin da ya karbi Baitul Maqdis ba shi tun da ya karba ya dawo karkashin musulmai kuma tun da aka kwace har yau bai kara dawo hannun musulmai ba. To shi Salahuddin al-Ayyubi shi yaki Yahudawa da dukkanin taron dangin da aka yi na kafirci akan Baitul Maqdis sai da ya kore su ya zama masallacin Qudus na hannun musulmai. To shi ba Balarabe bane ba, mutumin Turk ne. An ce Turk waɗansu kabilu ne, akwai su a Syria, akwai su a Iraki, akwai su a wani ɓangare na Turki, amma suna jin Larabci su ake ce Turkawa. To shi ba Turki ne. To kaga idan ana magana irin hadisin nan zaka saka Salahuddin al-Ayyubi a ciki, kaga kuma ba Balarabe bane ba. To shi sa takaita hadisin akan wata kabila ita kadai, wannan fahimta ce ta kuskure wanda muna bayani ne kawai a babin amana na ilimi. A takaice dai falala ne na waɗansu mutane da Annabi ya bada labari waɗanda ke ba Larabawa bane ba kuma za su samu matsayi mai girma a cikin addinin musulunci. Wani hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama Ibn Abi Hatim ya kawo shi a cikin tafsiri shi. Annabi ya faɗa cikin wannan hadisin daga Sahal bin Sa'd al-Sa'idi yace inna fi aslabi 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 rijalin min ummati rijalan wa nisa'an min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisabi. Yace za a samu a cikin jikokin al'ummata tsakanin maza da mata za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Sai malamai suka ce to wannan hadisi yana ƙara fito da ma'anar wannan aya. Waɗansu al'umma ne kawai, ba wata ƙabila guda ɗaya ba, ba wata ƙasa guda ɗaya ba, za su samu wani daraja. Waɗanda kuma ba su ma ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, ba su ma ga sahabi ko guda ɗaya ba. Allah ce zalika fadlullahi, zuwan manzon Allah nan falala ne na Allah. Aikowa Larabawa Annabi a cikinsu wannan ma falala ce ta Allah. A samu wata ƙabila da waɗansu ƙasashe da waɗansu al'ummomin da ba Larabawa ba su samu wata daraja, falala ce ta Allah. Duk wannan fassara uku malamai sun yi wa zalika fadlullahi na. Idan aka yi fassara da yawa duka sa su a cikin aya gaba ɗaya, ko da fassarar ya kai guda goma. Zalika fadlullahi, wannan falala ne na Allah. Yutihi man yasha, yana ba wanda ya ga dama. Wallahu dhul fadlil azim, Allah ma abocin falala ne mai girma. Isa idan mutum ya fahimci falalan Allah subhanahu wa ta'ala shike ba da shi ga wanda ya ga dama, bai kamata mutum ya damu ba. Duk wanda Allah ya bashi wata falala, Allah ya bashi ne dan ya jarraba shi. Kai ma da bai baka bayani ne dan ya jarraba ka, ya ga waye zai haƙuri a ciki, waye kuma zai aiki da jarraba wanda Allah ya mishi. Allah ka ba mu falala mai albarka. Sai Allah ya ce ni
الذين كذبوا بآيات الله
Allah yana magana game da ahlul kitab musamman Yahudawa yace masalul ladzina hummilut tawrat misalin wadannan da aka ba su at-taura aka dora musu nan daukan at-taura bi ma'ana su karanta su yi aiki da shi suka karanta kuma suka haddace sun malam yahmiluha sanan ba su dauki wannan amanan da Allah ya ba su ba ma'ana ba su yi aiki da shi ba kawai sun karanta ne sun haddace ba sa aiki da shi sai dai kawai biyan bukata amma aiki kan abin da Allah ya ce ayi ko abin da ya ce a bari baya cikin rayuwarsu sai ce kamar salil himari misalin su kamar misalin jaki ne yahmilu asfaran wanda yake dauke da tulullita tafai aka daura jaki sahihul bukhari da su muslim da tafsirai da abu daud da sira da wane ne fatahul bari aka jibga mishi littafan tauhidi duka jakin ne ya san abin da yake dauke da shi amsa shine bai sani ba to duk mutumin da ya haddace alqur'ani baya aiki da shi misali shi kenan Allah buga misali da Yahudawa ne kowa ya shiga ciki duk wanda ya san littafin Allah kowa sai karantawa da zakin murya amma babu shi a cikin rayuwar shi ya shiga cikin wannan aya shine zance mafi inganci duk wanda ya karanta wani abu na shari'a ya sani kuma ya take ya shiga cikin fadin wannan ayan kamar da malamai duka suka yadda Allah ya ce to bi isa masalul qaumil ladzina zalab kadzabu bi ayati llah Allah ya ce tir da misalin wadannan mutanen da suka kareta ayoyin Allah wannan misalin kan ya munana a musanta kada jaki wannan mummunan misali ne a ce kana hafizin qur'ani Allah ya ce kai da jaki duke ne wanda ya dauko littafai to wannan ba karamin tabewa bane ba kamar da Allah ya faɗi malaman Yahudawa sunni haka yau ma ko malaman musulunci da yawa suna yi to misalin ɗaya ne kamar da dukkanin malamai suka fassara wannan ayan wajen rashin aiki da ilimi Allah ya kiyaye Allah ce wallahu la yahdi alqawmadh zalimin Allah ba ya shirar da mutane azzalumai Allah ya kira su da azzalumai saboda duk wanda ya san sani ya take to yayi zalunci to Allah sai ya kira su da azzalumai kuma ya ce ba ya shirar da su hidayatu tawfiqin hidayatu tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala ba zai musu ba Allah ya kiyaye kusa wannan kalubale ne ga duk wanda yake da wani bangare na ilimi to amana Allah ya dora mishi wajen ya aiki da wannan ilimi duk lokacin da kake zuwa makaranta ya zanto rayuwarka ya sha bamban da wanda ba ya zuwa makaranta duk lokacin da kake zuwa islamiya ko kake zuwa tafsiri ya zama rayuwarki ya sha bamban da wacce ba ta zuwa wannan shine bambancin mai karatun da wanda ba shi da karatu to in dai za a je islamiyyar ne amma babu aiki to zuwan islamiyyar bai amfani ba kenan dan amfanin jin karatu shine ayi aiki da shi amfanin aji Allah ya ce annabi ya ce shine ka zanto ba daidai da wanda bai san wannan ba ya zanto cikin rayuwanka akwai adalci akwai gaskiya akwai hakuri akwai kaza akwai bin Allah da manzo akwai kyautatawa abokan zama ba za ka zalunce su ba ba za ki zalunce ta ba ba za ki zalunci ƴaƴanta ba wannan wajibi ne akan duk wanda ya sani da wanda bai sani ba Allah ba mu iko aiki da shi sai Allah ya ce ni Ubangiji ce qul ya ayyuhallazina hadu, ya ka wannan annabi mai girma kace ya ku waɗanda kuka yi yahudanci, ya ku taron yahudawa, in za'amtum annakum awliya'u lillah, idan har kuna rai cewar ai ku masoya Allah ne, min dunin nas, ko ma bayan sauran mutane, bi ma'ana ku ne tatattun waliyan Allah, Allah ya fi son ku akan kowa, ya fi ƙaunar ku, ku zaɓaɓɓu ne. In Allah halicce ka yahude, wannan zaɓi ne, yasa su addinin su ma ba a shiga, in ka zaka shiga ma ko ranka za su, kana baki wa gayyace ka, abin da yahuda suke kenan gayyan sodi, ko kai fari ne ma su ce kai farin ma jininka tukunna yahudawa ne, dan wannan su zaɓaɓɓun Allah ne, ba maganan yare bane ko addini ko kalan fata, a magana ce ta dangantaka da su annabi Musa, in baka ciki sai dai ka tsaya a bakin kofa, amma ka shiga addinin gaba ɗaya kam ba zai yiwu ba, kisa duk yanda kake kaunan yahudawa sai dai kana daga bakin kofa, to halakar da kai su tura ka jahannama, amma ka shiga cikin su ka zama irin su ba zai yiwu ba, saboda me? Saboda su ƴaƴan Allah ne, Allah ne ya zabe su, suka ce nahnu abna'u llahi wa ahibba'u, mu ne ƴaƴan Allah, mu ne masoya Allah, Allah ne ya zabe mu, wannan abin yasa suka ce ba za su taba imani da manzon Allah ba alayhi salatu wassalam, tunda shi ba yahudi bane balarabe, dan me za a ce yafi kowa daraja, wannan maganan ba gaskiya bane ba, wanda yafi kowa daraja kamata ya fito a cikin su, Allah ya sauwaje, to sai Allah ya ce ka gaya musu, idan har da gaske ne kuna da'awar cewar ku ne masoya Allah, ku ne Allah ya fi kauna, ko kuka fi kowa kaunan Allah, min dunin nas, fatamanna wal mauta, to kai burin mutuwa mana, ai in har da gaske ne wannan damuwan da ake ciki a duniya, gwanda ku tafi aljanna, fatamanna wal mauta, ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqina, in dai da gaske ne abinda kuke faɗa gaskiya ne, wannan gabar kaman Allah yana musu kalubale ne, tahaddi ne, Allah ya challenging din su ne, kuna ta ƙarin cewa ku ne ƴaƴan Allah, ku ne masoya Allah, ku Allah ya fi so, amma dan me kuke tsoron mutuwa? Galibi ana tsoron mutuwa ne saboda tsoron me za a ji a tarar, kisa sahabbai da suka samu yaqini game da Allah mutuwa bai taɓa ba su tsoro ba, akwai sahabin da dabino zai ci kwaya ɗaya, yace wa dabino zai bata masa lokaci na zuwa aljanna, a filin jihadi ne ya wurgar da dabino, yace wai tsaya ya bara dabino ya cire kullan ya tauna ya cinye ya haɗiye, wai ya bata masa lokaci bayan ana kiran shi zuwa aljanna, haka ya wurgar da dabino ya tafi, saboda su Allah Allah suke su shiga aljanna. Sayyidina Abdullah Al-Ansari mahaifin Jabir, da za a jefa yakin Uhud, shi Allah ya nuna masa cewa zai rasu, in aka ji yakin ma shine farkon wanda za a kashi, ya tashi yana ta murna yana bada labari za a tafi filin Uhud gobe, kuma Allah ya nuna mai a mafarki ni zan fara samun shahada, in wani ne guduwa zai ko haka ba, amma shi murna yake, ya kira dan shi Jabir, yace ya Jabir, yace gobe za mu tafi yakin Uhud da annabi alaihi salatu wassalam, kai ba za ka ji ba kana gida, sai ce ni ne awwalu man yuqtal a cikin sahabban annabi kaf, ni za a fara kashewa, na gani a mafarki, yana maganan kuma yana farin ciki, ina maka wasiya da ka rike kannan kamata, iya abin da ya gaya masa kenan, kuma yana tafiya shine farko wanda aka fara kashewa, amma sai da ya samu darajar da har tashin duniya ana labari shi, wata rana annabi yana tafiya a cikin Madina, sai ga Jabir yana zaune yayi tagumi, sai ya kira shi, Jabir me ke faruwa? To Allah, yana tunanin baban shi ne da ya rasu, annabi sai ya dariya, sai ya cuta albishirinka, yace kaga babanka, babu wani wanda ya taba mutuwa yayi magana da Allah kai tsaye sai babanka, kowaye yana magana da mala'ika ne, amma babanka Allah ya mishi magana, babu tafinta tsakanin su da juna, kawai Jabir yace sai ji duk wannan damuwar ta tafi, shine matsayin da Allah ba mahaifinka, yace shi kadai ne mutumin da ya magana da Allah bi ghairi wasi'a, babu dan tsakiya, kai tsaye Allah ya mishi magana ya amsa, Allah ya ce Abdullahi me kake so, kai wani buri in cika maka? yace Allah ba abin da nake buri illa a maida ni Madina na ƙara koma a ƙara kashe ni ni saboda darajar da naga na samu ina so in ƙara samun wata aka ce in an zo ba a komawa Allah ya ga mishi haka ko shine sai Allah yace da shi me kake so a isarwa yan baya sahabban da ka bari wanda basu mutu ba ya bawo Allah sako Allah ya turo malaika Jibrilu je ka ga annabi ga sakon Abdullahi al-Ansari to kaga wannan yaqinin da sahabbai suke da shi babu wanda ya samu irin shi Imam Malik Allah mishi rahama yake cewa an zo ana gyaran makabarta makabartan Uhud na shahada Uhud inda su sayyidina Hamza suke to baban Jabir ma yana wurin an zo ana gyaran makabarta yace an tono kabarin shi mutane da yawa sun gashi yace wallahi kaman yanzu aka binne shi bayan shekara 80 da wani abu shekara 80 da wani abu da rasuwan shi yace zaka ga jikin shi ma yana shining kyawun jikin shi din yafi yanda yake a lokacin da yake rai yace kaman mutumin da kullun yana wanka ne shafa mai yana zama cikin isi haka mu ga fatan jikin shi to kaga yaqini da sahabbai suke da shi kenan kuma jinin da aka ji masa ciwon shekara 80 da wani abu har yanzu yana nan bai bushe ba ina danyen shi sharaf to shi sa daga cikin bayin Allah na gari akwai wanda kasa ba ta cin namansu Allah ya hana su samu daraja irin na annabawa da duk annabin da ya rasu in za a tono shi yau ba abin da ya samu jikin shi da nassin hadisi aka annabi ya fada alaihi salatu wassalam yace Allah ya haramta wa kasa cin naman annabawa to haka kuma daga cikin bayin Allah na gari akwai wanda suke samun wannan daraja Allah ya ce wa kasa wannan naman yafi karfi kar kowa ya taba shi har a tashi kiyama haka za su zauna Allah ya samu kyakkyawan karshe to sai Allah ya ce idan Yahudawa da gaske ne kuna da wani daraja ku yi burin mutuwa mana Allah ya ce wala yatamannahu abadan har abada ba za su yi burin mutuwa ba ba mai tsoron mutuwa a duniya irin bai hudi yanzu zaka ga a Isra'ila suna da wani sarin da yake kaman ba da sauti idan wani abu ya faru to ko ina suna da bonka dake karkashin kasa gidaje da aka underground kaman hall ne zai kai kaman yafi girman masallacin nan amma karkashin kasa yake to da an ji wannan abin za a dinga gudu ana shiga karkashin kasa ana buya kuma kasashen musulmi ba wanda zai gudu a wurgo bomb din ya kashe mutane su zo kuma suna tono wanda suka mutu suna zaro su daga cikin gini da ya fadi ko daga cikin waɗansu abubuwa amma su ina da an wannan jini za ga gari ba kowa duk an gudu saboda yahudi ya fi kowa tsau shi yasa ba sa yadda ayi yaki na gaba da gaba sai dai daga nesa su yi ta aika muku rokoki suna kashe ku to Allah ya ce wala yatamannahu abadan har abada ba za su yi burin mutuwa ba bima qaddamat aydihim saboda munanan ayyuka da hannunsu ya gabatar sai sun aikata mummunan aiki a ce a cikin dan kankanin lokaci kawai a Gaza kadai Netanyahu ya kashe mutum kusan 100 a iya zirin Gaza kawai shi yasa nake yawan gaya wa mutane wannan sako ne zuwa ga masu wani irin tunani akwai waɗansu daga cikin masu zafin salafiyya da suke cewa wai ana yahudawa suna kashe mutanen Iran ne saboda sun zagi sahabbai wannan maganan kwata-kwata kuskure ce saboda a Iran akwai ahlus sunna da yawa ka san wanda sun fika tsoron Allah ma kuma hararen na hada su a ciki abu na biyu idan ka ce an kashe su ne da sun zagi sahabbai mutanen Falastinuwa suka zaga ake kashe su tsawon shekaru kullun Isra'ila na kashe su su kuma wa suka zaga sannan mutanen Afghanistan da Amerika ta shekara 20 tana musu rashin mutunci ta kakkashe wannan da mata da yara su kuma waye suka zaga kisa shi zalunci da yahudu Amerika da Isra'ila zalunci ne guda daya da suna zaluntan kasashen musulmai da kuma su kananan kasashe waɗanda ba su da galibi a takaicen takaitawa shine duk wanda ke da irin wannan gurbataccen tunanin to ya bada amsan mutanen Gaza da mutanen Ramallah da duk wannan yankunan Falastinu da ake ta kashe tsawon shekaru su ko sun zagi sahabi ne su ma ga abinda aka shirya yahudawa tsakaninsu da Abdul Fattah al-Sisi na Misra aka zo cikin masallaci aka dinga kashe mutane Arabiyatul Adawiyya su ko waye suka zaga su ma ko a takaicen takaita in ana zaluntan ko kirsa ne kace wannan abin da ake zalunci ko wanda ake zalunta ba musulmi bane ba kace an zalunci wannan wanda ba musulmin ba ko da musulmin ne yake zalunci isa abin da Isra'ila take da Amerika a Iran zalunci ne kuma muna Allah tsine musu albarka kuma Allah ku kubutar da mutanen Iran daga wannan zaluncin da ake musu a wurga bomb yaje makaranta ya kashe yara kanana makarantan ƴan mata wajen mutum 165 a labarin ƴan jarida ma kenan fa sun ci an kashe mutum 165 kuma kace wannan wai daidai ne wa kana murna ana kashe ƴan Shi'a Allah ya sauke Allah ya ganar da mu gaskiya Allah ya ce wallahu alimun bizalimin Allah masani ne dangane da azzalumai kaga Allah ya kira su da ainihin azzalumai saboda sunan su kenan dama ku kira su da identity da Allah ya sanya musu da kanshi yace musu azzalumai ne kuma har yau Yahudawa azzalumai ne Allah ya mana maganin su sai Allah ya ce ni Allah ce a gaya wasu Yahudawa qul innal mauta alladhi tafirruna minhu kace da su tabbas wannan mutuwan da kuke guje mata fa innahu mulaqikum ai mai haduwa da ku ne malamai suka ce a cikin wannan akwai ne irin balaga na alqur'ani idan aka ce fa innahu mulaqika ya sha bamban da fa innahu mudrikuka Allah bai ce ba ai za ta riske ku kaman kuna gudu ta biyo ku a guje za ta kama ku ba haka Allah ya ce ba a kuna gudun tana tsaye tana jiran ku wurin ta kuke zuwa da ku ita mutuwa ba binka za ta yi ba lokacin da kake guduwa mata dama ita tana nan ne kana nan sai aka ce mutuwa sai ka ruga a guje kaga kai inda take kenan kina ma'anan mulaqiku an ce wannan zai hadu da kai ai ka taho ya taho ne sai ku hadu ko kuma ka taho shi yana tsaye yana jiran ka amma wannan zai riske ka ya bi bayan ka kenan ko a Hausa ka abu ne to sai Allah ya ce mulaqikum bai ce ba mudrikakum wato ita mutuwan ba za ta bi ku bane ta kamo ku dan kuna gudu a kuna gudu ita da ma tana can gaba tana tsaye in lokaci ne sai ta taho sai ta zo don sai ka ruga a guje kai inda take kina malami ma suke bada misali suka ce idan mutun na tafiya a kafa sai tuntube ya fadi kila sai ga ya dan ji ciwo ko ya dan ji zafi ya karkada jikin shi ya ci gaba da tafiya in kuma ya hauke ke yana gudu ya fadi sai ga illan da zai samu ya fin a kasa yake tafiya in kuma a mashin ne yake gudu in ya fadi illan da zai samu ya fin akan keke idan kuma a mota ne yana tsananin gudu ya samu hatsari to illan da zai faru yafi in a ce akan mashin yake in kuma a jirgin sama ne akai hatsari dama wannan kawai Allah jikin su da rahama ne zaka an yi hatsari a ce mutum daya ya sababi cikin mutum 200 haka hatsarin jirgi yake Allah ya kiyaye to sai malamai suka ce ashe lokacin da abu yafi gudu yafi saurin kashe mutum kenan tsananin gudun shi saurin kisan shi kenan to kai ma tsananin gudun ka da mutuwa saurin haduwan ku kenan haka malamai suka buga misali to ita mutuwa karka taba guduwa mata domin da ka gudu da karka gudu shekarun da Allah ya rubuta maka ne su ne to wani guduwa za ka yi duk yanda za ka gudu mutuwa Allah ba zai rage ma ko kwana ɗaya ba ko ba zai ƙara ma kwana ɗaya ba nan kama shekaru kaza da wata kaza da kwana kaza da awa kaza ce shine fitar Allah ya ce idan kuka mutu kuma sun mutu da alimul gaibi wa shahada sannan za a maida kuma fai da kuma ba abin da ke boyuwa wa Allah. Yanzu muna nan zaune a cikin masallacin nan, idan mutum shine sakatare janar na makaryata, me sai giya mana abin da ke kasan masallacin nan ko kasan kafet din nan? Sai in ka daga ka gani haka ne ko ba haka ba? Balle ka ce in an tona kasan nan akwai abu kaza, amma Allah ya san in akwai wani kwaro a karkashin kasa yanzu, Allah ya san shi, ya san inda yake kuma ya san ya yake rayuwa. Idan akwai fetur ko gol a wajen nan, Allah ya san. To shi yasa duk abin da ya buya wa dan adam baya boyuwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne alimul ghaibi wa shahada. Shi ya san abin da ke a fili, shi ya san abin da ke a boye, ya san abin da ka faɗa, ya san abin da ke cikin zuciyarka kuma. Kaga dan adam bai san me ke cikin zuciyarka ba, sai ce summa yanabbiikum bima kuntum ta'malun, sannan kuma Allah zai ba ku labari dangane da abin da ku kasance kuna aikatawa. To kaga wannan Allah ya gaya wa Yahudawa, amma tunda muka fara karantawa nace duk abin da Allah ya gaya wa Yahudawa, idan kai aiki irin nasu ka shiga ciki, kana yin aiki irin nasu kai ma ka afka cikin ainihin wannan abu. Yana daga cikin illan da Yahudawa suke da shi wa duniya, akwai Epstein file da aka fitar da shi kwanan nan a Amerika. Wani mutum ne ya rasu kaman shekaru wajen 5 da suka wuce, wani bai Yahude ne da ya zama so influential a cikin mutanen duniya da shugabannin kasashe da sarakuna da manya-manyan masu kudin duniya, kowa yana alaka da shi. Yana da wani island, island din gaba ɗaya nashi kamar abun alfahari ne a ce ma ka je wannan island din ka saba ku kwana ɗaya kai, ko a ce ya dauke ka a jirgin shi wanda yake yawo da shi. Zaka duk manyan shugabannin duniya da sarakuna har irin sarkin Dubai so ake a ce kai abokantaka da shi, to kusan duk sikirin din duniya yana hannun shi, shi wannan mutum ne. To Amurkawa suka dinga zanga-zanga da rubuce-rubuce tunda kashe shi aka yi, an kama shi da laifin safarin kananan yara yana kai manyan mutane, yara yan shekara 13-14 a manya-manyan hotel ɗin shi da ke island. To an yi tsawon shekaru ana bincike game da shi da island ɗin shi da gidajen shi da duk hotel da yake da su, an samu undocumenting abubuwa masu hatsarin gaske wasu yana alaka ma da tsaron kasashen duniya. Asubin Salman na Saudiya na sai da akwai inda sunan shi shigo. To ba labarin Epstein nake so na baku ba, ku gane illan Yahudawa. Abinda aka samu a cikin report ɗin, wanda hatta Radio France International shekaran jiya sun fitar da shi, insecurity da ke faruwa a nodan Nigeria, duk wannan harkan bandit da ke da nafi ɗin safan sarin Isra'ila ne, duk waɗannan ƴan ta'addan da masu satan mutane da wane ne Isra'ila ke ɗaukan nauyin abu. Hatta rediyon Faransa da gidan TV Faransa sun tabbatar da wannan labari. Yanzu irin wannan tsinanniyan ƙasar har wani zai goyi bayanta akan wani abu, duk abin da ake a su zamfara da kebbi da waye, su suka haddasa abun, su suke safan sarin masu wannan abu da ƴan ta'addan da kuma ƴan siyasan da ke goyon bayansu. Ka tsaya musu, za mu tsaya maka, haka za su ce maka dama. Za ka ci zaɓe, za ka zama biloniya, amma muna so a kare ƴan ta'addan. Waɗansu suka fi da report ɗin ba wai don suna so ba. Supreme Court na Amerika ta forcing ɗinsu a releasing wannan abun na Amurka su gani, sai zama kowa ma yanzu yana gani. Su suna da wannan right ɗin. Allah ya sauwaƙe, Allah ya mana maganin ƙasar Isra'ila, Allah ya dammara su. Sai Allah ya ce, Allah ce ya ayyuhal ladina amanu, ya kuma su imani, idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a, idan an kira ku zuwa ga sallah ranan jumu'a. Wannan shine ita ce aya ta biyu a Qur'ani da take maganan kiran sallah. Amma ita wannan ta takaitu ne kadai akan kiran sallar Juma'a. Ayan cikin suratul Ma'ida ta yi magana akan kiran sallah gaba daya. Wa idza nadaytum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dalika bi annahum qaumun la yaqilun. Allah ya ce to idan an kira ku zuwa ga sallah kuma ranar Juma'a, wani kiran sallah kenan? Shine kiran sallah na biyu, ba kiran sallah na farko ba. In ka je wasu wurare kiran sallah ran Juma'a wajen guda uku ake ko hudu, na ga wannan a wasu garuruka a Maiduguri. To amma asali kiran sallah na kowace sallah a lokacin Annabi guda ɗaya ake alaihi salatu wassalam, in banda sallan asuba ita kadai ce ake mata kiran sallah guda biyu. Haka lokacin Abubakar As-Siddiq, haka lokacin Sayyidina Umar, sai bayan Annabi ya bar duniya da kusan shekara 15 ko sama da haka ma, tunda cikin mulkin Sayyidina Usman ne, sai ya ce musulmai sun yawa a Madina, akwai 'yan kasuwa, akwai manoma, akwai ma'aikata, in aka yi kiran sallah guda ɗayan nan wani ya sha'afa bai ma tuna yau Juma'a bane ba, kafin ya je ya shirya taho an yi sallar Juma'a, to a dinga kira kafin lokaci na tunatar da mutane fa yau Juma'a ne. A kulle shaguna, kulle kasuwa, wanda suke gona su dawo, a je gida a shirya a taho masallaci. In an zo masallaci kuma lokacin da liman ya zo ya hau minbari, sai a yi kiran sallah a fara huduba. Wannan Sayyidina Usman shi ya kawo wannan a gwamnatin shi, yasa ake kiran shi da Adhanul Uthmani. To wannan kiran sallan da ake yi na biyu tun daga lokacin Sayyidina Usman har yau haka ake yi shi, kuma ijma'us sahaba, kaf sahabbai sun yarda, babu sahabin da ya tashi ce shi bai yarda ba. Daga cikin manyan malaman sahabbai sun yi wafaka Sayyidina Usman. Sannan akwai mutane guda hudu cikin sahabbai da suke da matsayin da ba wanda ke da shi, da Abubakar, da Umar, da Usman, da Aliyu. Annabi ya ba su kaman damar tunda za su hau kan kujeran shi na tsawon shekaru 30 in ya bar duniya. To in suka kawo wata doka da kuma aka goyi bayan su akai, ta zamo shari'a. Shi yasa ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin. Su kadai ne su hudu, banda su ba wanda yake shiga cikin wannan gabar. To ko da a ce lokacin Annabi ba a yi wannan kiran sallah na farkon ba, tunda Sayyidina Usman ya kawo shi ya zama doka, sahabbai sun amince, ba wanda zai zo ya wuce wa bid'a ne wannan kiran sallah. Dan baka fi sahabbai da tabi'ai, atba'u tabi'ina, da har haka ya tafi a tarihin musulunci har yau. Amma a yau akwai malaman da suke ce mishi wa bid'a. To wannan abun akwai kulle kai a ciki. Kesa haramaini duka su Sheikh bin Baz, su Usaymin, ba su ci a daina kiran wannan sallan ba. Haka yake tun lokacin Usman kuma har yau ba za a daina ba. Kiran sallah na farko ga dalilin shi, kiran sallah na biyu shine kiran sallah na lokacin sallah. To wannan kiran sallan na biyu shi aya ke magana a nan. In aka yi wannan kira na biyu a lokacin, in ka ji kiran sallan, kasuwanci ya zama haramun a kanka, bisa ga zance mafi inganci. To amma sai wani rikici sai ya taso. Yanzu akwai masallatai da yawa, wasu suna sallah 12 ma da rabi, wasu ɗaya saura kwata, wasu ƙarfe ɗaya, akwai 'yan ɗaya da kwata, akwai 'yan ɗaya da rabi, akwai 'yan biyu saura kwata, akwai 'yan ƙarfe biyu, akwai 'yan biyu da kwata. In ka je Kano akwai na biyu da rabi ma sallan Juma'a. Kuma ko ina a yi sallah, su ba su yi sallah ba, sanannan suna jira. Isa in ka rasa sallar Juma'a a Kano gaba ɗaya kaf, akwai wanda zai ce ma tafi wuri kaza za ka samu. To ƙarƙashin wannan sai aka ce to da wani kiran sallah za ka yi aiki. Wasu malamai suka ce kai aiki da kiran sallan wurin da kake zuwa, shikenan. In ba haka ba to za a yi awanni kenan, ba a yi kasuwa ba. Nan suna gama sallah, can suna kira, ka ga wannan me yake? A kira sallah ai hudu ba a yi sallah, masallaciyar ba ko kira wasu ba, haka ne ko darakta? To kaga irin wannan dole sai an san a ina abun zai aiki a kanka. A takaice dai Allah ya ce idan an kira sallah ranar Juma'a, fas'au ila zikrillah, kuyi tafi, kuyi gaggawan tafiya zuwa ga sauraron hudu, ba shine zikrullahi anan. Haka wasu malamai suka ce, wasu malamai suka ce sallar Juma'a ne zikrullahi, amma zuwa cikin hadisi da dama Annabi ya kira khutuban Juma'a da sunan az-zikr. to ku tafi zuwa gajen hudu ba ku tafi zuwa ga kiran sallan juma'a wa zarul bai'a abar saye da sayarwa a dakatar da harkan kasuwa a dakatar da harkan office a dakatar da makaranta komai a dakatar a tafi sallar juma'a yasa fa Najeriya na daga cikin zaluncin da aka yi mana da aikin gwamnati karfe 12 ake tashi half day ne aka yi ko a federal gamman ne dokan ko a kudu ne dole karfe 12 su tashi ko garin ba na musulmai bane ba aka yake a doka tunda aka samu yanci har zuwa lokacin Janar Abdulsalam yana cikin abin da nake Abdulsalam Allah ya yi samu tsan shi na musulmi shi ya soke wannan dokar yace an soke magana habdiran juma'a kowa ya koma aiki kaga wannan akwai rashin sanin kiman addinin kama babu shugaba da aka kira sa da ya soke dokar lokacin wannan aka cike ba da kuma aka yi sabon sanin wannan su malamin shirin abuja a cikin da ke yawai kasashe da dama masu rajin ma babu aikin gwamnati Allah ce fa idza qudiyatis sala idan an gama sallar juma'a fantashiru fil ard ku yadu aban kasa wabtagu min fadlillah ku nema daga cikin falalan Allah yan kasuwa su koma shago ma'aikata su koma office masu wasu abubuwa aikin hannu kowa ya koma wurin aikin shi an haramta aikin ne daidai lokacin da ake huduba da sallar juma'a ana gamawa Allah ce fantashiru fil ard kowa ya koma a yadu a cikin ƙasa wabta gumin fadlillah ku nema daga cikin falalan Allah wazkurullaha katiran ku ambaci Allah abato mai yawa Allah ji kanshehi yace wannan shine dalilin wazifar juma'a Allah mishi rahama haka yace yace saboda an yi maganar sallar juma'a aka ce an gama sallar juma'a koma aiki yace aiki karfe 4 ake tashi sai kuma aka ce wazkurullaha katiran shine zikirin yamma da ran juma'a kenan wazifar juma'a amma wannan fahimtar sa ne abinda ake nufi da ambaton Allah shine ambaton Allah a kowane lokaci ran juma'a ana so a yawaita yiwa annabi salati rana ne na zikiri yasa Allah ce wazkurullaha katiran ku ambaci Allah da yawa a ranan juma'a bai ce bayan sallar asar ba tun daga fitan alfijir har faduwar rana duka a lokacin zikiri ne amma ranan juma'a da yamman lokaci ne shi kuma fi tsada da ake karban addu'a daidai wannan lokaci bayan sallar asar wazkurullaha katira ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun dan ku samu babban rabo ranan gobe kiyama sai Allah ya ce mai aya ta karshe
wa idha ra'au tijawatan aw lahwan ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma
Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya tace aya ta karshe cikin suratul Juma'a ya tabbata a cikin hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda daga cikin sahabbai Jabir dan Abdullah yana bada labari da wasu daga cikin sahabbai da dama wanda abin ya faru da su suka ce annabi yana hudubar juma'a asali hudubar juma'a ana yin shi ne bayan an yi sallar juma'a kamar yadda ake hudu ban sallar idi ba hudu ba ana yi kafin sallah bane ba haka annabi yake to annabi an gama sallar juma'a ya tashi yana hudu ba ya hawo minbari kamar yadda ake hudu ban sallar idi yana cikin wannan hudu ban sai ƴan kasuwa suka dawo daga ainihin inda ake so kaya to suna shigowa Madina akwai ganga da suke bugawa da an ji wannan gangan alamun an shigo da kaya kenan to za a yi sauri masu sara da masu sayan mai arha ai gudu aje kowa ya ta iba to sai daidai lokacin da suka shigo Madina suna buga wannan gangan dan su sanar da mutane mun shigo to akwai wanda ake ce mishi Dihya bin Khalifa shi bai musulunta ba shi yake jagorancin wannan abu amma tunda akwai zaman lafiya tsakanin annabi da mutanen Madina kiristocin su da mushrikai da yahudawa ana harkan kasuwanci tare yana shigowa bai kula da yanzu ai sallar juma'a ke ba ka mutunta wannan lokaci ana hudu ba kawai fara kidan shi sahabbai suna jin wannan abun suka watsi a masallaci ai an kawo kaya ɗan kasuwa suka dinga fita da gudu da masu sayan kadan kadan sai zanto mutum 12 kawai suka rage a masallaci duk an fita 12 ne kadai suka zauna ba su tashi ba annabi ga mahduban sallar juma'a Allah sai sauko da wannan aya wa idza ra'au tijaratan idan kun ga ƴan kasuwa shine tijaratan tijara shine kasuwanci Allah sai kira ƴan kasuwan da kasuwanci aw lahawan ko wani abun wargi da wasa wannan kidan da suka ji kenan sai ce in faddu ilaiha sai ku watsa gaba ɗaya ku tafi wurin wannan abun wa tarakuka qa'ima suka kyale ka sai kana hudubar juma'a ba kowa sai mutum 12 a ce masallaci na cike ya zama mutum 12 suka riga an watsa shin Allah ce wa tarakuka qa'iman suka barka sai kana huduba kulka ce da su ma inda Allah khairu abinda ke wurin Allah shi fi muku alkhairi na wannan sallar juma'a da ladan da zai baku da aljannan da za ku samu minal lahawi sama da wancan kidan shirmin da kuka ji wa minat tijara da wannan kasuwancin da za ku je ku yi ku sani in kun je ne dan ku samu kaya masu araha ku samu riba wallahu khairu raziqina Allah shi ne mafin alkhairin masu azurtawa Allah shi ke bada arziki in ya ga dama sai ya hana ka koda ka je ka sai kaya mai arhaɗi to daga saukan wannan ayan daga lokacin annabi sai mai da hudubar juma'a kafin sallah yanda abin ya faru kenan tun daga wannan lokacin sai aka daina huduba bayan sallah sai aka maida huduban juma'a kafin ayi sallah huduban idi aka ci gaba da yin ta bayan sallah ina fata an fahimta wannan shine aya ta karshe a cikin wannan sura muna addu'a Allah subhanahu wataala ya mana albarka cikin abin da muka karanta ya karba mana ayyukanmu wannan goman karshe da zamu shiga daga gobe Allah ta'ala ba mu ikon aikata alkhairi a cikin shi muna fata in mun aikata kuma Allah karba mana Allah mana muwafaka Allah ta'ala ya ainihin tsare mu daga dukkan sharri ya biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi kwanaki ne masu tsada ya kamata a dage wurin addu'o'i da zikiri da sallah da karatun alqur'ani ga wacce bata ibada kuma koda bata sallah bata azumi ta kokarin yawai karatun qur'ani da zikiri da istighfari da salatin annabi da duk abin da yake zikiri ne ya halatta saboda ta dace da alherin da ake samu cikin waɗannan kwanaki a kuma yawaita addu'a Najeriya na buƙatar addu'a Gombe na buƙatar addu'a mu ma kanmu kowa na buƙatar addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya ba mu shugabanni na gari ya yi mana dukkan damuwa da bakin ciki ya biya mana dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu ma lam na'lam ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا دائما بلا زوال ويا باقيا بلا فناء ويا مدبرا بلا وزير يسر علينا كل عسير اللهم 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 آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم قض حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.